بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو العرباء من شجع جران الأميس، يو تلاتة من شجع جران العرباء تران ترى قوتا شوال إجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا جبولا دتريه دا أربعين دوكم من هادو أولاً قدوني أمي البركة قدوني أرمى أفضل الإصلاح دكينا ونواتن دوسينو رتلو مدن زاريا دونشي قبدا جير محاضرور الدين مسلنشي واند مكسامشي سونا دا ماتن القرآن وانا اتتي محاضرة متنهدو چكين جير وانا محاضرور دا مكسارة زامي أيو أيو أكلم أبين دا مكسارة zamu gabatar da muhabara ne mai taken ladibbar mahaddata alqur'ani mai girma. Wanda zai gabatar da wannan lecture shine ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu, Sheikh Gwani Abdullahi Abba. Malam Abdullahi Abba fitaccen malamin alqur'ani ne wanda yake kowa ya san shi. Wanda zai jagoranci zaman shine Professor Ahmad Bello Dogarawa, malami ne na addinin musulunci a gurin malam na fara sanin ilimin usulul fiqi, kuma professor ne a bangaren simi da tanaji a jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Wanda zai mishi taliki shine dan uwa bakin Balarabe Dr. Kabir Abubakar Afgar, shine mai zai gabatar da taliki. Wato shi malam Afgar Balarabe ne, zai dai baki ne, amma wa illa shi Balarabe sosai. Ya zama malam Abdullahi Abba wani kuzuri ya rike shi a Abuja har 12 rana muna waya da shi. Allah ya sani zuciyar shi tana wurin nan, sai ya roki don Allah kada lecture ta faɗi, a samun mishi rana ya zo ya gabatar da ita. To sai muka yi shawarar tunda malam Afgar shi ne zai yi taliki, to shi kuma ya shirya mana lecture akan mu'jizojin Alkur'ani. Wata jarabawa kuma ba mu sa wannan maudu'in ba, kun ga mun samu kadi kenan. Kuma cikin kankanin lokaci da yake malamin gogagge ne, kuma an saba da fara lecture har ya tattaro ya kawo. Wanda zai mishi taliki shine alkali mai shari'a Sheikh Abubakar Salihu Zaria, shine zai mai taliki insha Allah. To ba tare da jan lokaci ba, zan miƙa abin magana ga shugaban zaman malaminmu Professor Ahmad Bello Dogarawa don ya ci gaba da jagorancin wannan zaman insha Allah. Falyatafaddal mashkuran ma'jura.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يوم سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya hada mu a wannan masallaci dake farfajiyar mu'assasatul islah da kenan unguwar dan dutse a tudun wada karamar hukumar mulki ta Zaria jihar Kaduna Najeriya a wannan yammaci na talata daren tara ga watan Shawwal bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1443 wanda ya dace da 10 ga watan 5 shekarar 2022 a kalandar albashi babu sha al-sheikh Shu'aib Salih hafizahullah da sauran masu taimaka masa sun cancanci addu'a mu addu'a wacce rificiya akan wannan yunkuri da kokari da suka yi na shirya jeringen muhadarori akan abin da ya shafi alqur'ani kuma aka sanya ma tsarin ko shirin suna makon alqur'ani kamar yadda mallam ya bayani abinda aka tsara za a yi Allah bai mufa za a gabatar da shi ba yau to amma abinda za a gabatar din bai gaza muhimmancin abinda ba za a iya gabatar da shi ba yau hasali ma in ana maganan asalin asali ne a iya cewa muhadarar yau dama ya kamata ta zo kafin wato wanda za a gabatar a yanzu kenan ya kamata ta zo kafin wacce aka tsara za a gabatar to wannan Allah ya kaddaro haka kuma mun gode masa akan haka don ko ba komai an samu karin mawdu'i wanda da ba cikin tsari sannan kuma an samu mawdu'i da ya dace matukar gaske alhamdulillah wanda aka gayyato don ya gabatar da wannan muhabara dama can yana cikin waɗanda za su zo a yau don yin ta'aliki to sai Allah ya kaddara ya daga darajarsa da matsayinsa daga mai ta'aliki mu'allik ya zama muhadir wanda zai gabatar da muhabara gaba daya kuma dan uwa malam Shu'aib Salihu ya ce dama takensa a bakin Balarabe kuma bana jin a wannan masallacin akwai wanda zai shakku akan haka har ma waɗanda ba sa masallacin waɗanda za su gani ko su ji labari ban jin akwai wanda zai shakka don haka ba tare da ɓata lokaci ba mawdu'in da za a gabatar da muhadara a wannan lokaci malam ya riga ya sanar wato mu'jizozin alqur'ani mai girma sa'annan wanda zai gabatar da wannan muhadara dan uwanmu ne sai daga cikin malamai a wannan gari da ma wajen wannan gari wato Dr. Kabir Abubakar Asgar wanda malami ne a Jami'ar Ahmadu Bello dake nan Zaria a sashin harshen Larabci don haka kun ga ya dace da lakabin bakin Balarabe din ba zan tsawaita mana ba malam ya riga ya yi shirin sa kuma ya zo da guzarinsa don haka zan gabatar da shi da sunan Allah don ya gabatar da abinda Allah ya nufe shi da tattarowa bayan ya kammala insha Allah tabaraka wa ta'ala alkali yana zaune kuma bana so in dauki usulobin malam Shu'aib Salihu akan yadda ya gabatar da shi wannan irin tafkhimi wanda yake wato mukabbar ba wanda zai iya yin shi sai malamin Qur'ani saboda haka idan ya irin wannan ni kuma daga Jami'ar Ahmadu Bello nake sashin koyar da harkokin aikin akanta kun ga don haka ba zai yi irin wannan tafkhimin mufakham wanda yake yayi ba amma dai zan kawai ce alkali ne ko babban malami ne kuma ne Abubakar Salihu Zaria wanda a yanzu yana zaune a Abuja ne don haka shine zai gabatar da wannan ainihin wato ta'aliki bayan malam ya gama akramakumullah Dr. Kabir Abubakar Asgar falyatafaddal mashkuran ma'jura mu'azzazan muhtaraman mukarrama
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bayan haka ɗan uwa masu albarka ina sake muku sallama a karo na biyu da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alqur'ani mai girma yana cewa wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbi qul innamal ayatu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun wannan ayoyi guda biyu da ke cikin suratul ankabut yana so na gina tattaunawa ta a gaban su insha Allah. Allah yana bamu labari ne cewa kai musamman mutanen Makka Qurayshawa waɗanda a farkon musulunci suka yi ta jayayya da al'amarin manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ci amincewa da sakon da Allah ya turo masa, gashi sun kasa karyatawa, gashi su da kansu suna furuci da cewa lallai wannan zancen ba su saba jin gari ba, duk da suna rayuwa ne a wani zamani wanda ake takama da iya zance a cikinsa, iya zubin magana a zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu wani abin takama ne a cikin Larabawa. In ka so ma za ka iya cewa Larabawa a wannan zamanin a tsakankanin sauran al'ummomi da ke rayuwa tare da Larabawa, musamman Farisa da Roma da Habashawa da makamantansu, babu wani abu da Larabawa za su ɗaga su nuna suna da shi fiye da zalaƙar zance da Allah ya ba su, fiye da iya maganar da suke da shi, wanda wasu ma malamai suna ganin cewa hakan na cikin wasu irhasat ne, wasu kamar a ce shimfiɗoɗi ko muƙaddamomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara don aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sanya littafin na wato al'ummar da annabin zai zo a cikinsu, al'ummar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai magana da yarensu, suka zamto wata al'umma mai ƙwarewa wajen iya zubin zance, don Allah ya tsara ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani saƙo wanda yake da zubin zance na musamman. To a wannan lokacin gashi Larabawa suna takama da iya magana da iya zance, sai kuma Qur'ani ya bude salon magana wanda gabaki ɗaya ya gajiyar da su, wanda a lokaci guda sun kisa amince da saƙon, sun kisa yadda su yi imani, amma kuma sun kasa ƙure wannan saƙo ko su warware shi ko su zo da irin shi ko su kwatanta shi. Kada cewa Al-Qur'ani ya jefa musu wannan kalubale cewa in kun isa ku yi irinsa, in kun isa ku yi wani ba'ali irinsa, in kun isa ku yi wata aya irinsa, duk sun kasa. Da haka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin cewa wa qalu, kuma suka ce laula unzira alayhi ayatun min rabbi, yomin zai hana a aiko mishi da wasu ayoyi daga Allah ubangijinsa, wato a bashi wasu alamu waɗanda za su tabbatar da shi annabi ne. Suna tunani cewa inda gaske ne a yi maka irin abin da kace an yi wa Salihu mana a baka wata raƙuma, ko irin abin da kace an yi wa annabi Musa a baka wata sanda, ko irin abin da kace an yi wa annabi Isa ka dinga tada matattu, ko irin abin da kace an yi wa annabi wani ka dinga kaza. Wannan shine irin ayoyin da su suke tunanin za a bayar. Sai Allah ya ce kace musu a'a, ai waɗannan ayoyi a wurin Allah suke, ni kuma kawai mai gargadi ne. Sannan Allah sai ya musu koyi mana gabaki ɗaya wata dunƙulalliyar ishara cewa ku wannan Alƙur'anin da ake karantawa bai ishe ku ba, awala nakrim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi, ayoyin da kuke nema waɗancan tasirinsu da nauyinsu wajen tabbatar da gaskiyar manzancin, to ai bata kai wannan Qur'an da ake karanta muku ba. Wannan Qur'an da ake karanta muku shine iyakar aya, kuma abin da ke cikin shi ambato ne da kuma rahama da Allah ya yi domin ku yi imani. To wannan shine makasudin kasancewa Al-Qur'ani ya zama littafi wanda ya gagari gasa. Allah yana tausaya mana ne, ya nemi mana ambato, wato yana mana wa'azi kuma don mu yi imani. Da Allah ya so ya halakar da mu al'ummar nan da ta ƙaryata musamman a karan farko, da sai mata irin yadda yawa mutanen Salihu ko mutanen Hudu ko mutanen Musa da makamantansu, a aiko wata alama kuma ba za su ƙaryata ba, za su gaskata ba, daga nan sai Allah ya jiraye su. To amma da Allah ya yi nufin cewa zai dinga ɗaga mana ƙafa ko mun ƙaryata daga farko har mu samu kanmu a yanayin da za mu gaskata ko da ba dan Allah ba, yadda suka yi daga baya su mutanen Makka da misali, to kaga Allah ya tausaya mana, ya mana rahama kuma ya mana wa'azi. a takeice ɗan uwa masu albarka wannan aya ko wannan ayoyi guda biyu suna ishara zuwa ga matashir wannan tattaunawa shine ijazul qur'an ko mu'uzratul qur'an wato dan cewa alqur'ani wani zance ne wanda ya gagari gasa a nazarinmu na masu nazari akan harsuna kamar da aka ambata muna ce mushi inimitability kasancewa alqur'ani ya gagari kowa duk wani wanda yake jada gaskiyarsa to qur'ani ya kure shi duk wani wanda yake gano alqur'ani a zance ne kamar gaba gari ya rasa yadda zai yi da wato yanayin wannan zance mai hikima yanayin wannan zance mai zurfin bayani yanayin wannan zance wanda ya dace da kowane lokaci da kowane wuri da kowane zamani ina so na yi mana magana akan wasu fuskoki da suke bayyana cewa alqur'ani gagaragasa ne na masu gasa kuma shine wato mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girma kamar da malamai suke ambata Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi mu'jizoji mabambanta wato ababan da suka gagari masu gasa amma mafi girman mu'jizar da Allah ya bashi shine alqur'ani kamar da Allah ya ambata anan yanzu wannan yana nuna mana tun karan farko muhimmancin matashiyar gaba ɗaya wannan mako shine wato alqur'ani yanzu kai idan ka iya shi to kana fara kida mu'jiza mafi girma kenan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da al-Ajuri ya rubuto a cikin littafin shi akhlaqu hamalatul qur'an daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa wanda diya haddace alqur'ani a cikin ku yace to kar a ganshi yana shiga cikin wata harka ta banza yace domin yana hadiye ne da wahayin da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bambancin shi da annabawa kawai shi ba mu shi wahayi amma ya hadiye wahayi ya ishe shi falalake malamai masu nazari akan wannan tafarki ko wannan fanni na mu'jizar alqur'ani sun ta bibiyan alqur'ani mai girma da salon maganarsa da shari'ar da ke cikinsa da tarihi ko kissoshin da ke cikinsa da mai da zancen da alqur'ani wa kafirai sun fitar da wasu wato tarakum wanda suke bayyana nau'o'in yadda alqur'ani ya biyo kura mutane kafin nan yana da kyau mu san cewa kamar da na ambata a nan kusa su waɗannan al'umma fa ƴan uwa masu albarka waɗanda su ne kamar ka ce community na farko da suka saurari alqur'ani ina nufin wato al'umma farko da Allah ya saukar da alqur'ani tsakankaninsu larabawa ƙurayshawa da kuma larabawa ausu da khazraj da sauran al'umman da ke kewaye da waɗannan garuruwa na makka da madina da baya zuriyar larabawa ne wasu su ma ba su san akwai wani yare ba in banda yarensu wato da ka san kamar ɗabi'an yaro bai san wani gida ba sai gidansu bai san wani baba ba sai babansu bai san wani malam ba illa malaminsu to haka larabawa suke da wannan ummiya wato suna kan fitra ta yare da halittar da Allah ya musu wanda wannan yana nufin halittar ta a shirye take da ta fahimci saƙon kuma ta gane shi wannan yana nufin a shirye halittar ta take da abin ya burge su to amma al'amarin alqur'ani da tsarin da Allah ya yi sai suka ki karba a farko sannan sai kuma alqur'anin gashi dai sun ki yarda da shi amma gashi ya ruda su sun kasa fahimta shin Allah yake cewa ma'allam lahu shi'ra wa mayan bagila da suka ji farko suka ce kai wannan ba waka ce sai Allah ya ce wa ma'allam lahu shi'ra wa mayan bagila sam ba mu koya mishi waka ba kuma waka ba ta dace da shi ba in huwa illa zikrun lil alamin zikrun wa qur'anul mubin an bato ne da kuma alqur'ani wanda yake abin karatu wanda yake da zance dalla dalla suka sake kifawa suka ce ai tayyuma da tuttuka ne waɗanda kawai na labaran da da yanzu ne wa qalu asatirul awwalin tatabaha fayutum la alayhi bukratan wa asila wasu suka ce ai da tuttuka ne na mutanen da kawai yake zuwa yana kwasowa ana karanta mai su safiya da maraice dan shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa yana jin takaicin ya waɗannan mutane da suka san ni na san su suka san asalina suka san amana ta da gaskiya ta za shi ki karba abin da ka kawo shine Allah yake ci mishi fala Allah ka baki nafsaka ala athari illam yu'minu bi hadha alhadith asafa zaka ji kana neman kashe kanka da bakin cike da kan kasa a imani wurin Allah yake ci mishi wa kadari kama talabina min qabli min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ai sunna ce ta kafirai duk wanda ya goye wa'azi sai an ci mishi ba ba boka ne kuma hauraci ka Allah yake cewa atawasau bai wai shin kafirai suna wa junansu wasiya ne cewa iyaye da dattawa su gaya wa na kasan su to in kun ji labarin wani annabi ya zo kar ku yarda Allah yake bal hum qawmun taghun kawai dai mutane ne wanda suke wato masu keta iyaka Allah ka tsare to haka dai suka yi ta ƙaryata wannan alqur'ani ita ja'in jarishi to ma a cikin ƙaryata wanda suke yi ana samun waɗanda fitararsu take galabaitarsu idan sun ji alqur'ani ba za su iya ƙaryatawa din ba za su go cikin al'umma su ce kai jama'a wallahi zancen nan gaskiya ne a cikin su akwai manya-manyan kafirai irin su Umayyah ibn Khalaf ya zo da nufin yayi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya ji zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koma yake ce musu na ji zancen da ban taba jin irin shi ba inna alaihi la salawa wa inna fihi la halawa ce wannan zance ne wanda yake fita babu gargada sannan yana da wani dadi na musamman suka ce laqad saharahu muhammadun bisiri shikenan shi ma an asirce shi muhammad ya mallake shi da bokancinsa suka kara kafircewa to don haka sai malamai suka tsaya suka kalla cewa ta waɗanne fuskoki ne za a gane waɗanne fuskoki ne alqur'ani ya bi wajen wannan ƙure da ƙalubalen ina so na ambato ta hakika cewa mafi yawan malaman da suka yi hidima wa fannin zaƙule-zaƙulen bayanai game da wujudu alƙur'ani akwai malamai da dama waɗanda suke mu'tazila ne mu'tazila sun ƙware wajen wannan aiki su Nazzam su ainihin wato Jarul Layl Kashaf da ire-iren su suna da rubuce-rubuce da yawa akwai kuma rubutu na Abu Sulaiman al-Khattabi da waninsu da Ibn Qutaybah ta Ad-Dinawi a wancan zamanin kenan amma daga baya malaman musulunci musamman masana tafsiri da malamai a wannan zamanin to sun dukufa sosai wajen yin hidima ga wannan harka ta kasancewa alqur'ani littafi ne ga garagasa har ma zaka ga akwai cibiyoyin ilimi na musamman a jami'o'in kasashen da kasashen ma da ba na musulmai ba waɗanda yake wato wannan harka ita ce kadai abinda suka damu da ita to sai ake rarraba sassan da alqur'ani ya zama ya kura mutane da su zuwa ga muhimman sassa guda biyar sashi na farko shine abinda ake cewa al-idazul bayani wato mu'jiza alqur'ani ta fuskar zubin zancensa kusan ka ce wannan ya fi komai muhimmanci game da abinda malamai suka yi ta kalla ana kuma ce mishi al-ijaz al-baladi wato shine ƙarfin wanduwa alqur'ani mai girma wajen iya tsara zance wanda yake zance ne da ya gagari gasa ta fuskar amfani da kalmomi da jumloli taƙaitattu masu faɗin ma'ana ta fuskar amfani da salon zance wanda yake da dunƙulalliyar ma'ana da za a daɗe ana sharhinta ta fuskar amfani da salon zance wanda duk wani mai kan gado in ya ji sai zancen ya burge shi ta fuskar amfani da salon zance wanda laraba wanda ake takama da su a wajen iya zance ba su taɓa kawo irin shi mun sani kamar da muka ambata shekaru 150 kafin zuwan musulunci an yi manyan mawaka da manyan maiya zance sai Mulkaisi su Antara su Zuhair ibn Abi Salma su Qus ibn Sa'id al-Ayadi su Tarqat ibn al-Abdi su Durayd ibn Simma ga sunan kowace kabila da mawakinta da khadibinta suna takama da su to ba taba jin wani a cikin su yayi zance bai ko kusa yake kamar da alqurani kuma har bayan su ga alqurani wasu suna raye sanabi ibn rabi'a qur'ani ya sauka suna raye kuma ya musulunta haka ainihin wato durai shi ma ya rufe musulunci duk da bai musulunta ba haka wasu su kaman hasan ibn thabit da makamantansu ya rufe musulunci kuma ya musulunta amma kafin da bayan musulunci babu wani a cikin su da yake yin zance wanda ya kama da alqur'ani ta fuskar zubin zancensa da fasahasa da dunkulalliyar ma'anar da yake cikin kalmomi da jumlolinsa dan haka alqur'ani ya kware wajen zaben kalmomi da saka su a inda ya kamata su zauna wanda wannan tushe ne daga cikin tushen iya zance ka zama ka kware wajen iya zaben kalma a saka ta a cikin inda ya kamata a saka ta babu wata kalma ta alqur'ani sai da zama inda aka saka ta nan ne ya dace da ita kuma da zaka dauke ta ka maida ita baya ko gaba kadan zaka iya wargaza wannan zancen koda ko kalmomi ne waɗanda suke irin wanda ake ce musu wato abin nan synonyms wato kalmomi masu daukar ma'ana iri daya shine kalmomi da wannan na iya wakiltar wannan a waje misali mu dauki kamar lafazin am da sana lafazin am da sana idan muka dauka a matsayin misali qur'ani ya amfani da su wala kad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 am hakika mun aiko annabi nuhu zuwa ga jama'ar sa ya zauna a cikin su shekara dubu in banda shekaru 50 kaga alfa sana shekara dubu illa 50 aman in banda shekaru 50 idan kaga mu a Hausa duka shekaru ne a sana shekara am shekara amma shi a larabcin alqur'ani wannan abun ba dai bane kuma kowanne da ma'anar shi kuma in ka canza ka ce misali alfa aman illa 50 sana ka wurga da ma'ana abin da qur'ani yake nufi da wannan wajen domin lafazin sana a alqur'ani kamar yadda yake asalin mujamin larabci yana zuwa ne dan bayani ba wai kawai akan shekarun ba a shekaru tare da wahalhalun da mutum ya sha a cikin su dan ana so a ce wani ya shekara kaza bai da lafiya sai a ce kana maridan sanatai amma ana ce ana so ya ce ya shekara biyu yana cikin jin dadi sai a ce kana fi ragadil aishi amaini shekaru masu dadi to am shekaru masu wahala to sana dan haka in ka dauki wannan zaka gani yadda Allah ya ba da labarin annabi Yusuf da aka je aka ba shi labari Yusuf ayyuha siddiq aftira fi sabai bakaratin siman ya akuluna zuwa hain da yake cewa fadin sa cewa satazrauna sab'a sinina da'aba za ku yi ta noma kuna shan wahala shekaru bakwai sai amfani da sab'a sinin amma can karshe ba sai ce kuma ya ci ba da zalika amun iyyuhakum sannan za a samu wata shekara wadda za a ji daɗi za a yi ruwan sama a samu damuna mai albarka to qur'ani ya kware wajen irin wannan zaben kalmomin a kalmar alqur'ani akwai da dugo ne kawai zai bambanta ma'anarta kaman izhabu fatahassasu fi yusufa da wala tajassasu wannan dugon jimin ha karami mai ruwa din nan da kuma wancan hasa dai mara dugo shine kawai bambanta ma'ana abu dukan shi neman labari ne amma neman labari da kyakkyawan manufa ko neman labari da kyakkyawan fata a samu labari mai kyau to shine at-tahassus izhabu fatahassasu fi yusuf wa akhi kuje ku nemo mun labari na annabi Yusuf yana faɗa haka da fatan yana so a ce Yusuf na nan a raye kamar yadda mutum yake addu'a Yusuf na nan cikin halin alheri wancan kuma da Allah ya hana yake cewa wala tajassus kar ku dinga neman mugayen labarai da gulmace-gulmace tsakankanin junan ku wannan ikhtiyarul kalima waqifun faqad ala nuqta dugo ne kawai bambanta inda zaka ce wancan idan mu bata jassasu wal ko kuma nan ka ce wala tahassasu to da ka lalata ma'anar da ke cikin wannan ayoyi to qur'ani ya kware wajen wannan ikhtiyarul kalimat zaben kalmomi wa ikhtiyaru mawaqi'a da zaben inda kalmomin za su fada wannan yana da gaskiya ba da yake ce ma al-ijazul balaghi kamar yadda na ambata
malamai suna cewa wannan bangaren na al-ijaz al-balagi kusan shine abu mafi muhimmanci ta fuskar wato gamsar da larabawa su iman da alqur'ani wani ko yaki idan ya ji abu ya ji dadin zancen sai ya ce kai gaskiya ne daga cikin ijazul bayani na alqur'ani akwai khawatimul ayat karshen ayoyi da zaka dace wallahu ghafurur rahim wa kana allahu ghafurur rahima wallahu ghafurun alim halim da ire-iren su waɗannan da kake ji kowanne da kuma yadda ake gwama su wanda ke zuwa da waccan su ma wani sirri ne mai zaman kashi alqur'ani shi yasa kamar yadda suke ba da labari ibn al-ambari ya ruwaito cewa wani mutum ya taɓa zuwa al-al-al-asan da ake labarin tarihin farkon ilimin nahwu wani balaraban ƙauye ya shigo gari sai ya ji wani mutum yana karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala wasariqu wasariqatu faqtu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah sai ya kuskure ya ce wallahu ghafurur rahim sai kawai balaraban ne ya ce wallahi kariyani aka tatime shi aka kai shi gaban alƙali cewa ya kareta Allah ya ce shi bai kareta Allah ba amma dai wannan zancen da aka fara ba aka yi ko ba fa malami bane ya ce in dai wannan zancen Allah ya fade shi to shi ba zai iman da wannan Allah ba wannan irin ta bai yi ba aka ce kai aka karanta ya sake karantawa ya ce kun ji na ga mu ba zance ne mai kyau ba sai alƙali ya ce gaskiya ne wannan ba haka Qur'ani yake ba yadda Qur'ani yake wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne mai hikima buwayar Allah ta sa ya ce a yanke hannun da shi ya halitta da kansa kuma a ciki akwai hikima da za ta daɗe yawan sace-sace a cikin mutane amma in aka kawo aka ce Allah ya ce a yanke hannu kuma Allah yana da gafara da rahama kaga bai dace ba zancen zubin zancen bai yi ba to irin waɗannan su ma suna da gaskiyar ijazul bayani wanda ainihin Qur'ani ya gagari ainihin masu ƙaryata shi wannan kenan a takaice a ɓangare na biyu akwai abinda ake cewa al-ijaz al-ilmi wancan na farko kamar yadda muka ambata al-ijaz al-balagi ko al-bayani akwai al-ijaz al-ilmi shine suke cewa scientific inimitability wato Qur'ani ya gagari mutane a kimiyyance ina so anan na ambaci cewa Qur'ani ba littafin kimiyya bane jama'a littafi ne na shari'a na ainihin wato karantar da addini amma Allah cikin hikimarsa da iyawar Allah Allah ya sanya wasu maganganu da suke a matsayin sanin makama da tubali na gina kimiyya da fasaha da dan adam yake ta kamar ita yanzu sawun ta shafi al'amuran tattalin arziki ne ko siyasa da rayuwa ko kere-kere da tsara birane ko harkokin noma da kiwo ko fasahar tsaro da aikin soja ko kuma uwa uba abinda duniya take takama da shi a yanzu shine fasahar sadarwa da ainihin wato karfin hanyoyin sadarwa da inda suka mallake tunanin mutane duk waɗannan malamai suna ta tsatsakuro inda al-Qur'ani ya yi ishara zuwa ga da dama daga cikin tubala ko ka'idojin waɗannan ilimin al-misali da muka ɗauki ilimin abin da yake cewa ilmul ajinna wato embryology ilimin halittar ɗan adam a cikin mahaifiyarsa wannan kam har yanzu nasarawa turawa da dukkanin masana kai ba su kai dukkan da al-Qur'ani ya kai don wasafa wannan ilimi ba in ka ɗauki ayoyin da suka zoce alƙur'ani mai girma wanda suke bayani akan halittar ɗan adam a cikin mahaifiyarsa da matakan ya yi nasu in kuntum fi rabbi min al-ba'ath fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin mukhallaqatin mulqatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqatin linubayyana lakum nuqri fil arhami ma la shaa'a ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litakunu shuyukha thumma tablughu ashdakum thumma litakunu shuyukha wa minkum man yuraddu tawafa min qawli Allah lakal alim ba'da ilmi sha wa tara al-hamida zuwa karshen ayu fa qasatu al-hajj hu al-muhim wadannan matakan da ake bi na halitta da Allah yace in kuna da shakka game da tashin al-kiyama to ku sani mun halicce ku asali daga kasa mahalicci wato mahaifin ku annabi adam daga kasa kamar yadda rasulshi suka wasafa kuma min nutfati sannan ku kuma sauran ƴaƴansa muka halice ku daga dugon mani wannan dugon mani shine yake juyawa kuma min alaqatin ya juya zuwa gudan jini kuma min mudghatin sannan ya juya zuwa gudan tsoka mukhallaqatin wadda ake tabbatar da halitta daga ita wa ghayr mukhallaqa ko kuma Allah bai nufi tabbatar daga halitta ba ta juye zuwa jinin haila ko bari ta zubi Allah yace wa nuturu fil arhami ma nasha ila ajali musam sannan kuma Musa Allah mu ne muke wanzar da abinda muka so na wannan halitta a cikin mahaifa zuwa wani zamani abin ambato a wurin Allah Allah shi ya san lokacin kuma ya riga ya kididige shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa summa nukhrijukum tifla sannan mu haifar mu fitar da ku daga cikin mahaifan a matsayin yan jirajirai Allah ya ce summa litablughu ashidakum kuma har ku girma summa litakunu shuyukha har ku zama dattawa wa minkum man yutawaffa wani kuma ya rasu kafin ya tsufa har zuwa dai karshen bayani almuhim waɗannan matakan wanda yadda suka zo a nan haka kuma suka zo a wasu hadisai kamar hadisin Abdullahi ibn Mas'ud sharai da ke cikin Bukhari da Muslim kamar wasu hadisan wanda ba shi ba kai hadisin Abu Huraira wanda Muslim ya rawaito shi akwai riwaya ainihin sirrina Aisha wacce ke cikin kafin al-Musaddaq na Abu Abdullah Hakim ne sabu da riwayoyi ne mabambanta da suka bayyana yadda kwayar halittar dan adam take jujjuyawa daga mani din nan har zuwa tsoka zuwa jini zuwa tsoka zuwa halitta zuwa hurarai har zuwa haife shi cikin watanni tara har yanzu na tsara duk bayanin da yake bai kai wannan precision da alqur'ani ya bayyana ba shi yasa zaka tarar cewa malaman kimiyya da dama wanda suke kafirai Allah yana musu gamdakatar in suka samu ittisali da waɗannan nusus din sai su imani ko kuma ba su imani ba sai zama kaga suna respecting din abinda alqur'ani ya faɗa suna girmama alqur'ani saboda sun san wannan ilimi ne da yafi karfin nasu sannan fa su sun yi shekaru ne ɗaruruwa suna gwaje-gwaje a ɗakunan gwada gwajiniya suna kirkiran theory suna ta observation suna ta maganganu sannan suka cimma wannan wato aiki ne ɗan kaɗan kaɗan na mutane daban-daban har suka cura wannan ilimi da suke cema ilmul ajinna wato embryology shi kuma alqur'ani cikin wannan gajeren zancen da ya ambaci magana shi sa wani malamin falsafa da ya gama binciken shi malami ne da yake bincike akan fannin wato abin nan gyaran kwakwalwa din nan da ake ce mishi albatu wannan psychology ko ilmun nafs ka san yanzu ilimin da yake ake cin kasuwa sosai da shi a turai saboda rudani da mutane suke ciki da shaye-shaye da rudanin tunani to psychologists da psychiatrists suna da cikin likitoci da masana da suke samun kuɗi sosai a ƙasashen turawa ya gama bincike har ya kusa rudewa shi kanshi sai Allah ya kai shi wata tafiya zuwa wata ƙasar Larabawa sai ya gama da wani masanin tarbiyya ta musulunci yana mishi cewa to ai waɗannan abubuwan da kake ta karantawa duk gasu nan a cikin ayoyi a cikin hadisai bayani akan yadda za a tsarkake zuciya yadda za a gyara halaye da ɗabi'a shine ne yake ta magana yake cewa sai ka gama iya binciken ka na shekaru sai ka zo ka tara a shi alqur'ani ya faɗe shi a cikin rabin shafi ko rabin aya kuma babu shakka wannan tafin na musulmai ya kai abun takama gare su inda sun san darajar su arni ne yake faɗa wannan kaga wal haqu ma shahida bihi al adu sunaka alqur'ani ya gaji yadda ainihin wato masana ta fuskar abin da ke cikin shi da ilmomi irin waɗannan wannan kenan ta fuskar ka dauki ilimi na likita in ka dauki ilimi na tattalin arziki da ilimi na wato harkokin dukiya jibirin da alqur'ani ya ainihin ba da bayanai akan su haka ilimin tsaro da sauran bayanai da waɗanda ba na so na tsawaita su kwarai da gaske dan kar a bacin ga lokaci akan kwaya daya daga cikin su shi sa Allah yake cewa sanurihim ayatina fil afati wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq zami ta gwada musu ayoyi ababan lura a cikin duniyar nan da cikin jikin su har sai sun gane cewa wannan alqur'ani gaskiya ne hatta ya tabbayyana lahu annahu ay alqur'an ko kuma shi manzar gaskiya ya kawo annahu alawlam yakfika anna awlam yakfika bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ko to wannan bangare na biyu kenan shine al-ijaz al-ilmi muka tafi kan na uku wanda shine al-ijaz at-tashri'i wanda ni kuma tsakani da Allah a dan karance karance na ni kuma wannan yafi burge ni al-ijaz at-tashri'i domin shine manufa mafi girma da al-Qur'ani ya godon ita to ya kamata mu fi bashi mummanci abinda ake nufi shine al-Qur'ani ya gagari gasa ta fuskar tsarin da yayi ma dan adam a rayuwarsa da addininsa da zamantakewarsa da hulɗarsa da mutane muka lura wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya karantar tsawon zamansa musamman a Madina abinda ya shafi mu'amala kasuwanci makwabtaka alaka tsakanin iyaye da yaya alaka tsakanin miji da mata saki kome bashi ciniki da makamantansu alqur'ani yayi tsare-tsaren da aiwa ba ta mai irinsu ba wajen dacewa da kowane zamani da kowace irin al'umma da kowane irin yanayi ya gagari mutane su mutane da wanda za su ce bari su baiwa wani mutum kwaya daya mukamin sarki sultan ko empire ko wane ne ya ta bada dokoki iyakar ransa don da za su ce a bari a zaɓi wasu mutane wanda ake ganin masu hankali ne a cikin mutane a kira su da suna barlaman parliament ko a kira su da suna ahlul shura ko me za a kira su ko hukama kamar yadda ake faɗa a wasu kantar a can baya a ce waɗannan su ne masu hikimar cikin mu philosophers su dinga tsara mana dokoki mutane da kansu sun tsara dokokin su da kansu za su fara ganin ramuka da matsaloli a cikin dokokin dokokin za su kasa musu maganin abinda suke so su musu magani wannan abu ne amru ne mushahad amma sun bi alqur'ani sai su samu waraka idan muka kalla Allah subhanahu wataala ya tsara dokoki a cikin alqur'ani mai girma ta fuskar wato salam ma da aka bude tsara dokar idan aka tashi tsara wata doka sai kaga sai an bi mutane a hankali kafin a kai ga cewa to kaza shine hukuncin ta kalli tarihin haramta giya farko aka ce kaza wasallaka anil kham umaitu fi ma ismul kabir wa manatu lin nas aka zo aka ce la takaru salata wa antum sukara hatta ta'lam wa taqulun sannan aka zo aka ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fastanibu Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya sani waɗannan bayi bayinsa ne ya fi kowa sanin su don aka ce rana ɗaya su bar shan giya to za a samu matsaloli kuma mutuna waccan aya cewa rahama ce Allah yake so mana ya tabbata a tarihance kamar mahaifin Anas dan Malik ya ki zama ne ma Annabi sallallahu alaihi wasallam riske shi a Madina ya gude ban Madina cewa na ji labarin mutumin yana ki a Makka ina tsoron kada wata rana ya ce ka a sha giya ni kuma kada Allah ya bari na rayu inda ba shan giya sai ya gude ban Madina da aka da riski musulunci ta fuskar ya musulunta to Allah subhanahu wataala da ya kalli wannan sai mutane wannan tsaro kalli ta fuskar ta kaba ga matar da mijinta ya rasu da irin tarihi yadda larabawa suke yin ta kaba da kuma yadda alqur'ani ya kawo nashi tsarin da aka ce a shekara aka dawo ta hudu kwana goma haka idan muka kalli aya mafi tsayi a cikin alqur'ani ba tana magana ne akan sallah ko aikin haji ko zakka ba ko to bi tana magana akan me akan bashi saboda cin bashi da biyansa wani abu ne da baka rasa al'umma da shi kuma abu ne da yake dan rigima ba ai kankarwa ba akwai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi a cikin sahih muslim wanda ya kuyi a karkashin gadon matar shi saboda bashi aka zo neman biyan bashin da yace ya aika dan shi yace kace ba nan dan yaje yace baba na yace in ce baya me mun bashin ya kwalla kira yace na san kana ciki wallahi ka fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi na yawan addu'a yana cewa Allahumma a'udhu bika min al-ma'sani wal maghrib yana yawan wannan addu'a Aisha take cewa me yasa kake yawan addu'a kana neman tsari da bashi yace saboda shi bashi innar rajula idza ugrima in mutum in yace bashi haddatha fa kadhab to sai dinga magana yana karya wa wa'ada fa akhlaf ko dinga alƙawari yana karyawa zai fadi magana ya san ba da gaske yake ba zai dauki alƙawari da ya san ba zai cika shi ba to da haka sai Allah yake yalla dina amanu idza tadayantu bidaynin ila adadin musamma aya shafi guda yace atwalu ayatin fil qur'an akai bayani akan a rubuta a nemi masu rubutu wanda suka san abin da suke wane ne zai faɗa abin da za a rubuta shine wanda ake bin bashi ya faɗa da kanshi dan kai ce ai an mishi shige ne sannan baya ga haka aka ce a samu shaidu da za su shaida aka ce ayi kaza ayi kaza aka bada su ma shaidin yawwa sannan aka ce ba san maza guda biyu ba a nemi namiji daya da mata biyu kar wata ta manta ɗaya ta tuna mata me yasa saboda a wancan zamanin mata ba su cika shiga cikin mu'amalar kuɗi ba ba ruwan su ba irin yanzu bane yanzu ya daga cikin alamun tashin alkiyama da annabi ya ce cikin hadisin bukhari da muslim shine za a waye gari mata suna taya mazan su kasuwanci to amma da mata ba ruwan su alamar kuɗi da haka dan an bata labari akan kuɗi yana da sauki ta manta da yake ciki shi za ka ce ɗaya ta tuna mata in ta manta sannan kuma aka karfafa cewa lallai a rubuta din ana akan batu game da bashi batu game da saki da kome da mu'amala da iyalai da zamantakewa da su aka yi suratul nisa'i suratul nisa'i sughra suratul talaqi suratul mujadala cikin suratul nuri da ahzab duk waɗannan sun zo suna ta bayani akan zamantakewa hulɗa tsakanin iyalai saboda mene saboda iyali ku su ne wato tubali na farko na gina al'umma babu garin da za a ce babu iyalai ko anguwa dukkan mu ne yanzu kowa da ya koma gida cikin iyalai shi dukowa kowa na da mata kowa na da yaya wanda bai da mata yana da niyyar aure wanda bai da yaya yana ta addu'a ya samu kowa ba harkar bage nan kaga wata muhimmiyar wato bangare da wani muhimmin bangare ne na rayuwar mu da haka aka yawaita magana akai ayi kaza ka ayi kaza kuma in ka lura da gaske ko yanzu in ka je kotuna ko ka je gun malamai da fatawar da ake musu da komai da ya fi shafan magana akan iyali magana akan aure da saki magana akan bashi magana akan gado da sauransu ga alƙali ga malami da za su ba mu shaida kullun rigingimin kenan in ba a saita mutane akan wannan rigingimin ba to za a yi ta fitintuni za a yi ta kashe-kashe da yin mujuna makaru musu Qur'ani ya ba da ƙarfi wajen bayani akan waɗannan shari'o'i ya zo da shari'a da suke da alaƙa da waɗannan abubuwa waɗanda kuma za su gyara zamantakewar shi ne ake cewa shari'o'in annabi a Qur'ani suna ɗauke da akwai daga cikin sifatunsu akwai ar-rabbaniyya su ne shari'a ce ta Allah ba ta dan adam bace sabanin shari'ar mutane ta dan adam ce yin kanmu ne kuma an gwada taƙi ne dai akwai ash-shumul wato comprehensiveness nature dinta komai ta shafa babu wani abu da za a ce an samu lakuna yanzu shari'a da dama a tsarin kasashe na yanzu irin abin da ake cewa demokradiyya kuma kamantansu sai a samu wasu kadaya a ga babu wani tanadi da dokokin suka musu sai lokacin da ya tanin to ya za a yi shi ake cewa wato a samu wani loophole wani rami sannan akwai al'adil akwai adalci a cikin abin da Allah ya tsara game da misali gado game da idda game da ciniki game da ainihin wato darajar iyaye da sauransu sannan akwai al-yusr ta siffanta da sassauci da sauki komai abu ne wanda kowa zai iya yin shi ba wai za a ce ya gagara ba sannan akwai kuma raf'ul haraj dauke duk wani abu wanda yake mai cutarwa Allah ya kawo shari'o'i da suke dauke abubuwa masu cutarwa sannan akwai ad-dawam wato shine cewa shari'a ce sarmada yayin ta baya wucewa dokokin da turawa suka yi turawa sai ake ganin su fi kowa zakewa yanzu akan cewa sun fi kowa sanin duniya ba Allah ma ya musu shaida ya al'umma zahira min hayatid dunya amma da dokokin da suke aiki da su yanzu galibin su wasu ba su ci shekara 50 60 ba in ka dauko dokokin su na da na zamanin girka da roma da sauran civilization zaka ga wauta ne ma da sakarci suka amfani da shi amma na alqur'ani waɗanda aka yi su zamanin annabi din nan da sahabbai da tabi'ai har yanzu dai su ne dokokin har yanzu su ne shari'a har yanzu ka'idar da ake game da gado ka'idar game da ake game da ciniki ka'idar da ake yi game da bashi itan ce dai ayace za a karanta hadithin li ra'aja baga shine addawam ta wanzu kuma har yanzu ba a iya gano kuskuren ta gurshin dacewar ta wannan yana daga cikin inda alqur'ani ya ainihin wato a tarawa kowa sanan riayatu masalihin bashar dokokin sun kula da abin da zai gyara yan adam musamman ka dauki dokokin su alaka da kisasi wanda suke da alaka da biyan bashin jini idan an ji wani rauni ko an kashe shi ko makamci haka haka kuma akwai at-tawazun bainal maddati war ruh daidaitawa tsakanin material da kuma zuciya wato tsakanin jikin dan adam da zuciyarsa yayin da dukkan sharwoyin duniya sun damu da jikin dan adam ne kawai yanzu misali Abuja din Najeriya babu abin da za a ware a ce wannan ya shafi gyaran zakatan yan Najeriya ne babu wannan a ce za a rabu za wannan yanda za a gyara zakatan yan Najeriya baya cikin sai dai jiki ko dukkan bayan da za a musu ya shafi kawai za a yi titi za a kawo noma da kiwo za a daina biyan kudin makaranta za a ciyar da yan makaranta kaga duk jiki yake wa hidima ba wani damu da hidima ya za a gyara ruhin yan adam to amma shari'ar Qur'ani ta zo da wannan kuma an ga aikace ta gyara ruhin wannan aljilul awwal sahabban nan akwai da a cikin sa akon da yake giya ba wai sha yake yi ba a kwanciya yake a cikin ta da ake kwanciya a cikin ba na wanka haka zai kwana ya wuni dan ta shiga ta kofin jikin shi ta shiga gaba daya akwai wanda dan farauta ne dan fashi ne dan kwace ne akwai wanda ya gagaru kowa a gari ar sai da ra'ayi amma alqur'ani ya gyara zakatun su suka zama wannan al'umma da aka ce ai koyi da su haka akwai ainihin al-kamal wato shari'a ce cikakkiya babu wani abu da ya bantare a cikin ta saboda aiki ne na Allah da kankan shi da kuma at-tawassutu wal i'tidal abu ne madaidaici shari'a ce babu ifrati ko tafriya a cikin ta wannan shi sa kuka jina ce ni gaskiya ya fi burge bangaren al-ijadu tashri'i domin abun mamaki shine rannan muke tattaunawa da wani lauya wanda ya zauna a wata kasa daga kasashen tawa kuma lauya ne masanin musulunci sai yake babu bayani akan cewa bincike ya tabbatar da hata sun turawan akwai abubuwa da dama da suka kufa musamman ta bangaren mu'amalat suka kufa suka zuba a cikin shari'o'in su daga fiqhun musulunci musamman kasashen Faransa da Ingila da makamantan su ta bayan fage alisafin da suka kusace na musulmai sun kufa abubuwa da dama a mazahib a cikin mu'amalat musamman mu'amalatul maliyya da sauransu sun zuba a cikin kundayen su na tsarin mulkin su wanda in ka kalla kuma da kyau sai ka ga lallai wannan abubuwan akwai alamar suna da sagi da abin da muka sani a cikin fiqhun musulunci musamman game da kasuwanci da cinikayya da irin wannan hudodin bari mu tsallaka zuwa na gaba domin ana mun gargadin cewa lokaci ya fara mana mudahala shine akwai al-ijaz al-ghaibi qur'ani ya gagaru kowa ta fuskar labaran da ya bayar da suka shafi abin da ya faru a baya da abin da ya faru a nan gaba duk wani mai bada labari akwai tendency na ya kuskure ko rafkannuwa ko ya ma ƙara wani abu ko ya rage da gangan ko da rafkannuwa irin ta dan adam ko da kuskure amma labaran alqur'ani da ya bayar labarai ne keke da keke da kasan sun faru akan idan kai hadari ma ko da akan idan ka suka faru ba kai suka bada wannan labarin yadda yake ba kisoshin da ya tsawaita su irin kisa Annabi Yusufa irin kisa Annabi Musa ko wanda ya takaita ko wanda ya wassada su duk yadda ka ji sun nan haka suka faru shi yasa wato larabawa sun dinga mamaki abubuwan da ake faɗa musu abubuwan da wasu sun dan ji a labarin kunne ya girma kaka kamar da Allah yake musu bayani cewa inna kullu tamuruna alaihim musbihim wa billahi ai kuna wuce ta garuruwan su dare da rana da kisa da aka ba su labari irin abin da shi tafi da ya faru akan idan su na li ila fi quraish na ashabul fi alam tarke fa alam ruka bi ashabul fi ga wannan akan idan su ya faru Allah ya ba su labari da ababan da su faru a nan gaba da Allah ya bada labari za su faru wasu sun riga sun faru yadda Allah ya faɗa haka suke to Qur'ani ya kura kowa wajen ya bada wannan labaran in ka dauki misali kissa Alif Lam Mim gulbatul rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i isni kaga wannan ya faru ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yana rayi su ma suna rayi amma ba su da hanyar sadar da su san labarin amma da aka bada labarin da aka je aka bincika aka tara haka yake to haka labarin da Allah yake bada yake fara game da karshen duniya game da alkiyama game da tsayuwa a gaban Allah game da wuta game da aljanna jama'a kaga wannan duk mu ga yabar ne ko wallahi dukan su gaskiya ne kuma dukan yadda ka ji ta haka suke kamar yadda waɗannan labarin suke gaskiya wane ne sai bada waɗannan labaran ba Allah ba waman asdaqu minallahi hadisa babu wani sai bada labaran ba Allah subhanahu wataala ba dan haka Allah subhanahu wataala ya kure kowa akwai wani malami professor ne a nan jami'ar Bayero ta Kano Abdullah Uba Ahmad Allah ya saka mishi alkhairi yana da wasu rubuce-rubuce musamman akan wannan fannin game da cewa in har fa mutum zai ce zai yi wani abu irin alkur'ani to aikin da ya ganshi shine duk sai ya bi waɗannan abubuwan fa ya dace da alkur'ani ta fuskar su ba wai kawai zubin zancen ba sai ka kawo ta shari'i kai ma ka bada labaran gaibu kuma a je a bincika a tara haka ciki kuma a jira littafin shekara kamar dubu shi ma a ga mai canza ba kawo ba wanda ya ce wannan babu wanda ma zai iya gwadawa ma dan zai je kwashe ta bindiga ne kawai amma a take ta jama'a kan na cika ɗan uwa da taɗi da zance kuma ba kamar da ma shi abe faɗa tun wuri ba ni wala ba wannan nazarin da yi bacci na kai ne da rana wallahi saboda dama yau wuni ne ina kwana goma hukumar kula da jarabawan shiga jami'a ta jam kusan muna yaje aiki a jami'a an hana ba albashi da aka dole kwana goma muke to jam suka dauke ni su a bayan hotel na wuni sai karfe 4 na sanda ma muka yi waya da kai na wajen da aka za ku ji abin hatsin bara babu wani armashi babu wani auki kuma tunda ba adab bane to ba za ku ji shi da gamsarwa ba amma alhamdulillah akwai malamanmu ga kuma babban alkali ga professor Ahmad Bello dogarawa insha Allah hafizahullahu wara'a da zai tsokaci da karin bayani ga kuma shi uban tafiya a ƙarshe ina godiya bayan godiya ga Allah subhanahu wataala ina kuma gode wa dukkan yan uwa musamman shi dan uwa malam Shaibu Salihu wanda yana daga cikin mutanen da muke alfahari da su a nan garin Allah ya saka mishi alkhairi kuma nakan faɗa ma yan uwa Allah cewa ni na gode wa kaddarar tufa ya dawo Zaria kusan da ya bar Zaria ya zama yola ya zama jiga kafin ya tafi Madina to ina gode wa kaddarar tufa ya dawo Zaria domin ba alheri bane irin wannan bawan Allah ya bagaro ya tafi wani gari Allah ya saka mishi alkhairi wannan gidauniya kuma Allah ya yaukaka ta Allah ya sa mata albarka wannan fuskoki namu masu albarka yadda Allah ya hada mu anan Allah wani su ta Allah ya hada mu cikin rahamarsa cikin cetan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya sa mu gama lafiya Allah ya jikai iyaye mu da malamanmu wanda suka gabata da wanda suke raye Allah ya sa su gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh ɗan uwa mun saurari muhadara wacce take a wurina muhadara ce cikakkiya wacce ta fara da muqaddima kuma ta kare da kammalawa bayan bayanan da ke tsakani muna godiya ga Allah da ya sa aka samu damar gabatar da wannan muhadara sa'annan muna gode wa shi ɗan uwa Dr. Kabir Abubakar Asgar akan wannan gudunmuwa da ya bada Allah ta'ala ya saka mu alkhairi kai tsaye za mu je ga shi mai ta'aliki wato alkali domin mu saurare shi ma abinda zai kare mu da shi na amfani akan wannan mawdu'i kuma yanzu ake sanar da ni cewa za a yi minti 5 ne a cikin ta'alikin to amma ina ganin matsayina na shugaban zama idan alkali ya wuce minti 5 ya kara da kwatan minti to ba zai zama matsala ba insha Allah ta'ala zan yi amfani da wannan kujerar ta shugabancin zama a wannan wuri insha Allah karamakumullahu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخاني نادى أن لا تنأذني كي تبني أن ننظر صلوا لا وأن ننبايا أن لا تتاك أجواء شي ذاك شي وانا أبو
tsakani ga Allah ba to sai mun wani abu da zan fara budewa da shi Dr. Sheikh Kabir Abubakar Asgar ya koyar da ni a secondary school a secondary ya koyar da ni kuma ya koyar da ni a jami'a to yanzu ya zai malam ne karatu a ce in yi ta'aliki to da yake shi musulunci yana bada uzuri to kuma na san malam zai ban uzuri Allah madaukakin sarki ya dantar da mu duk abin da malam ya kamata duk abin da ya kamata a faɗi malam ya gaya mana dangane da mu'jizozin alqur'ani ya mana bayani akan mu'jizar alqur'ani ta ilimi ko bayani ya mana bayanin mu'jizar alqur'ani ta gaibi idan muna karanta alqur'ani daga cikin mu'jizarsa idan muka dauki suratul al-baqara baqara ba ce biyu daidai waje da zamu ga wata aya da ta yi bayani akan cewa nan ne rabon alqur'ani kuma wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata to nan wurin shine rabon suratul baqara wannan mu'jiza ce ta alqur'ani yana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani idan ka raba alqur'ani biyu daidai waje da zaka ga ayar ta yi nuna maka mu'jizar alqur'ani ya zo raji ita ce ayar da ke cewa haza shiraqu baini to rabon alqur'ani ce yana daga cikin mu'jizar alqur'ani kowa an yi maganar sa kowa qur'ani yayi maganar sa sayyidina al-khattab an ce ran da zai anshi musulunci ya tafi dawa fi ka'aba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tawowa sayyidina umar ya ganshi sai ya shiga cikin yadin kasar wannan yadin bangon ka'aba sai ya nabi ya ce to yau dai mutumin bai ganni ba annabi na zuwa ya fara nafila ya kama karanta suratul fatiha sai ya dauko suratul haqqa kawai sai ya zo kan wata aya fala uqsimu bima tubsirun sayyidina umar a cikin zuciyarsa ya ce oh ba dai baka dai ganni ba sai annabi ya bashi amsa wa mala tubsiruna ba sai na rantsa da abin da bana gani ba sai ce wannan wace irin magana ce haka sai annabi ya ƙara karanta masa alqur'ani innahu laqur'anun karim yace wannan abu kaman waka sai amsa ta zo ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun yace to bokan da ake fadi annabi boka ne tabbas boka ne sai annabi ya bashi amsa wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun yana cewa wannan wani irin littafi ne sai annabi ya karanta tanzilun min rabbil alamin yana daga cikin mu'jiza da buwaya ta alqur'ani littafin da Allah ya dauke alƙawari zai tsare shi har ran tashin alƙiyama ba wani abu da zaka ije wanzu har tashin alƙiyama babu wannan abu shi sai Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun alqur'ani in ka je ka duba taura yanzu an canza ta in ka duba injila an canza ta idan ka duba zabura ita ma an canza ta shine ya buwayi duk wani buwayayye a duniya a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi sura sura daya ta gagara zuwa a zo da kwatankwacin wannan alqur'ani babu a cikin suratul yunus Allah ya ce am yaquluna iftara qul fa'atu bi suratin mithli kwatankwacin karamar sura a cikin alqur'ani buwayar alqur'ani an gagara zuwa da ita a cikin suratul hud Allah ya ce am yaquluna iftara qul fa'atu bi ashr suwar surori goma sun gagara a cikin suratul isra'i sai Allah ya rufe da maganar alqur'ani shine kankat a mu'jiza qul la in jitama'atul insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin zahira yana daga cikin mu'jizar alqur'ani zaka yi tsance sunan garinku a cikin alqur'ani wata rana mun je wa'azi zamfara wani gari da ake kira anka na so a sani wa'azi kawai aka ce rufe da addu'a wallahi sai wani abu ya tsaya min a cikin zuciyata ga sarkin ina kallonsa da gaji zai rufe da addu'a sai aka tashi aka daddaga hannun riga sarki zai tashi bai shiga zaure ba nace to kafin mu yi addu'a ina godiya ga Allah wanda ya ambaci sunan garin an kaso bakwai a cikin alqur'ani so nawa so bakwai a cikin alqur'ani wanda sai ga sarki ya fito wace malam so bakwai nace sauraron kai dadi a dan ban adaran ma daya aka ce addu'a aka ce yin nace to Allah ya ce walan tarba anka afallahu anka innahum layyugunu anka wala yubsuru wala yuguni anka wa wada'ana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna godiya ga alkali da ya gabatar da ta'likin sa a cikin gajeren lokaci kuma ya kammala ta'likin nasa da abinda ya tsuma duk wato mahalarta ya kuma nishadantar da mu duk dai cikin san alqur'ani mutum to wannan muhadara za mu ga cewa alhamdulillah ta zama cikakkiya shi mai gabatar da ita Dr. Kabir Abubakar Asgar babu shakka ya gabatar da muhadara kayyima kuma akwai abinda ya fadi wanda ni ma yafi burge ni gaba ɗaya cikin jawabansa kunga shi malamin harshen Larabci wannan na nuna bambanci tsakanin wanda ya koyi yare ya zama abin da ya iya kenan yake koyar da shi da kuma wanda yake wannan yaran duk da cewa ya iya amma shi addini shi yafi ba muhimmanci a wajen karantar da yaran mu galibi mun sani shekaru 20-25 da suka wuce ga waɗanda za su yi tunawa a cikinmu yawanci a jami'o'inmu gaba ɗaya na Najeriya a sashen Larabci galibi kawai masu koyar da Larabci ne galibinsu ba sa iya koyar da komai na addinin musulunci har ma wasu suna tinkawo da haƙilo da ƙafafa a kan harshen Larabci in kai musu magana a kan addini sai su ce maka a'a su malaman Larabci ne su 'yan Arabiya ne kawai amma a yau alhamdulillah za mu ga yadda aka samu canji mai yawan gaske kuma a duk jami'o'inmu alhamdulillah a da a nan A2 ne in ka je Bayero in ka tafi Sokoto wallahi 'yan kaɗan ne waɗanda za su yi magana a kan addini daga malaman Larabci amma a yau ba haka ba ne in ka zo nan jami'ar mu nan Ahmadu Bello University za ka ga canji mai yawa da aka samu yanzu a wannan sashe na shi Dr. Asgar waɗanda suke limaman juma'a da Allah ya ajiye a wannan sashe Larabci suna da yawa limamai ne na juma'a khutaba'u ne suna wa'azi suna khutba suna limanci doriya akan koyar da Larabci suna da yawa akalla za ni zan iya hararo mutum 5 zuwa 6 waɗanda na san dukkan su limamai ne na juma'a kuma ga su malaman Larabci ne wasu ma farfesoshi ne kamar ɗaya daga cikin manyan malaman mu na nan Zaria nan tunda Sheikh Professor Nuhu Tahir Tajuddin ga Professor Ahmad Ja'far shi ma farfesa ne kuma limamin juma'a ne na Sheikh Ja'far Mahmud Adam a Kaduna da sauransu saboda haka wannan ci gaba ne kun ga a cikin bayanin su sai ya nuna abin da yafi burge shi a duk bangarorin nan guda biyar na bangarorin ijazul qur'an shine al-ijazu tashri'i wannan bangaren yana da matukar muhimmanci daliban ilimi su bashi muhimmanci kwarai da gaske wato idan kana tafiye-tafiye kana kuma shige-shige da kutse-kutse da kunge-kunge kana mu'amala da mutane mabambanta da masu addini da zaka tausaya ma duk wani wanda ba musulmi ba saboda idan an zo tattaunawa akan duk wani abu na rayuwa sai kaga yana da karancin abin da zai faɗi daga addininsa yanzu misali in ka dauki kamar littafin Bible za ka ga cewa in ana neman abubuwa daban-daban na rayuwa da abin da ya shafi mu'amala harkar cinikayya da sauransu kamar yadda shi doctor yayi bayani aya daya ita za a yi ta jalauta a ta ita jami'in jata a ta janta can a jata can ita ce ta yi magana a kan kaza ita ce za a kafa hujja kaza da sauransu a yayin da mu da tsakanin alqur'ani da hadisi hatta yadda za ka zauna
hatta yadda zaka je ka bayan gida a ban daki hatta yadda zaka ci abinci ka kashi ka kwanta kai duk komai akwai kaga wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu bashi muhimmanci saboda haka shi mai gabatar da muhabara kasancewar ba kawai malamin larabci bane malamin addini sai ya zama ijazul bayani ko balagi da kuma abin da ya shafi ijazul ilmi duk da muhimmancin su amma ba su suka fi burke shi ba musamman wannan ijazul bayani din wanda nan ne ya kamata ya fi jin dadi tunda shi malamin larabci ne amma sai zan ba wannan ya burke shi ba a ciki ijazul tashri' shi ya burke shi to wannan na nuna ashe gaskiya alqur'anin nan ya kamata mu muhimmanci mu karanta mu koye shi mu iya mu karanta shi mu fahimce shi mu kuma yi mudarasa wato mu zauna mu yi ta muzakara da mudarasa su tsakanin mu mu kuma tambaya domin mu samu karin bayani da haske akan sa kuna roƙon Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi shi kuma alkali kun ji dai ta'alliƙin da ni sai da ya kare da nuna mana cewa shi fa alkali ne ya saba da mutane ba bambanta don haka da ya ga alamar cewa an sha karatu ana kokari a iya tuna duk bayanan shi Dr. Asgar me za a kiyaye ba a manta ba sai ya kawo abin da zai shadantar da mu ta yadda a karshe in an tashi abubuwa da dama za mu iya tunawa da su muna roƙon Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi shi kuma nan wa malam Shaibu kun ga mun taɓa magana da shi amma na boye wani abu ban gaya masa ba amma yau gashi Dr. Kabir Asgar ya faɗi wani abu bai kama da haka ya yi zama a wurare daban-daban har su yola har su jiga da sauransu amma abin da ya sa malam ya dawo Zaria akwai addu'o'i sa'annan kuma akwai fata na gari da aka ce da ni akwai lokacin da muka yi magana yake gaya mana har yanzu admission ɗinsa na PhD bai samu ba saboda an takaita adadin wanda za a ɗauka musamman a fanninsu ana ma tunanin sai 'yan ƙasa kawai za a ɗauka ni ku a zuciyata ina ta cewa to in dai alkhairi ne Allah ya sa a samu amma fa na fukar kasa ga ya dawo saboda ni ban taɓa yadda da cewa wani ya je dan yayi karatu a Auluriyar Tariya ta ba bayan ga aiki a gida ga mabukata mabukata yanzu don Allah dawo malam da abin da yake anan da kuma ya zauna a ƙasar Saudi Arabia sai dai ya ci shinkafa kaza kawai kowa a sai dai masallacin jami'a na dalibai bai da hurumin ya je ko ina ya musu wani sai dai irin yan mutanenmu da ke can da wasu yan kasashe waɗanda suka amintu da shi za su iya kiran shi ugwarsu amma ya je wani masallacin jama'a wanda ke da alaƙa da gwamnati ba za a ba shi nama ba sai dai lokacin aikin haji ya ba da gudunmu wanda ake bara amma yanzu ba inda ba zai shiga ba a Najeriya ba inda ba zai je ba a ƙasar Ghana ko Nijar ko waya ya je ta karatu ya ilimantar da mutane don Allah mu a wurinmu da zaman shi can da zaman shi nan wanne ya fi mana amfani saboda haka rashin admission ya zama albarka Allah ya ƙara ma rashin wannan admission muna roƙon Allah ta'ala ya samu dace ina kuma godiya ƙwarai da gaske da yadda na ga mutane sun taru kuma an ba da lokaci ƙwarai an natsu an saurari wannan karatu Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi shi kuma shugaban wannan mu'assasa da kuma sauran yan uwa da ke taimaka masa Allah ta'ala ya ba su lada Allah ya karfafe su ya taimake mu baki da Allah ta'ala ya sa wannan zama da muka yi ya zama sadiyan ƙarin fahimtar alqur'ani a nan Zaria da sauran wurare a ko'ina a duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan abin da muka ji na ilimi ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ya karfafe mu ya ƙara mana zumunci kuma Allah ya sa qur'ani ya zama mai ceto a gare mu ina kuma godiya da aka bani daman jagorancin wannan zama bisa wannan nake cewa ni aiki na zo karshe zan mika abin magana da shi dan uwa malam Shaibu Salihu shugaban wannan mu'assasa domin ya ci gaba da abubuwan da suka rage har zuwa lokacin tashi assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ga Allah awwalan wa akhiran akan abin da yayi mana na baiwa na fara wannan muhadara lafiya da kari ta lafiya hakikatan gaskiya tunda aka fara jerin gwana waɗannan muhabarori gaskiya ni ban taɓa samun kaina cikin farin ciki kamar yau kasancewar na farko dai ba mu samu tangarɗa kowace irin tangarɗa ba walillahi alhamdulillah na biyu kuma malamin da ya gabatar da laccar ya yi iya iyawansa wajen tunsa abubuwan da ya zo da su
ya fadi abubuwa guda biyar amma ya fadi guda huɗu a cikin biyar to ka ko ga ko jarabawa ce ai an ci eh ko ba haka ba sai dai wani dan uwa ma ya rubuto cewa malam ya ce zai magana ne akan fuskoci guda biyar akwai al-ijazul balagh aw al-bayan wanda ya shafi lugha da jerin zance malam yayi bayani akwai al-ijazul ilmi wannan malam yayi bayani akan shi halittar dan adam halittar sama da makamantansu akwai al-ijazul tashri'i wanda malam anan ya fuskuwa cewa malam Allah ta'ala wajen shar'anta shari'a shari'ar Allah ta fito kowa sai kuma al-ijazul ghaibi abubuwan labarin gaibi to akwai nabiyar din da bai fada ba za mu so malam koda ba da sharhi ba ya ambace shi dan da zama mun hade sakon da malam yazo da shi
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to wanda ban ambata ba gaskiya ba wai na manta bane ganin lokaci ne ya kure shi sa na bashi kamar da malam ya ambata aka samu hudu ai an samu cikin biyar an samu kasu mai tsoka to na gaban shi ne al-ijaz al-lughawi wanda ya da alaka da wancan bayani al-ijaz al-lughawi ɗaya ne daga cikin wato salon zancen alkur'ani abinda suke ce ma linguistic inimitability wato amfani da harshe wanda ya gagaru kowa shi ma shi kanshi harshen larabci ya buwayi harsuna muka kalli cewa harsunan duniya kamar mutane suka rayu ne su mutu kamar yadda mutane suke shudewa amma harshen larabci gashi nan sarmada shekarar 1500 ba abin da ya tsayi da shi face alkur'ani babu wani harshe yanzu a duniya tsaran shi a shekaru ingilishi da muke magana da shi ko hausa ko makamantan sun kama tarihi zaka tsara shekarun su wani 200 ne ko 250 ko 400 yayi tsufa da yawa ke amma harshen larabci matukar akwai alkur'ani zai shiga da wanzuwa irin wannan harshen larabcin na qurayshawa da ake karantawa wanda aka wuce da tafin fiqh da tafin hadisi ne kamar da ma da ita wannan ayat na nan da dalilin zikira wa inna lahu lahafizun ta da alaka da wannan shine wannan al-ijazul lughawi kenan insha Allah
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah ya faka da alkhair. Akwai to malam alkali to abu ɗayan fa ɗayan zaka tsaya. Ya baran gaske. Na'am.
Cikin mu'jiza na alkur'ani. Duk da yawan ayoyin nan nashi. Allah ya tattara su gaba ɗaya da duk bayanan da malam yayi akan abubuwa guda tara. Shino na malami yake cewa ala innamal qur'anu tisatu ahrufi sa'un bika fi baiti shi'rin bila malal halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nadhirun qisatun izatun masal assalamu alaikum
to Allah ya faka da alkhairi akan wannan ziyada Allah ya rubuta lada kuma ya samu tara mu a gidan aljanna haka maka Allah akwai wani kokon bara asli wannan lecture wani Abdullahi abba ne zai gabatar da ita Allah ya kaddara bai samu zuwa yau ba kuma ya roki a mayar mishi da wata rana a tsarin da muka yi ranar juma'a insha Allah za a rufe waɗannan lokacoci to amma za mu ƙara kwana ɗaya ranar asabar dan malam Abdullahi abba ya zo ya maimaita wannan lecture kuma muna roƙon professor idan da hali ya ƙara dawowa ya jagoranci zama kuma Dr. Kabiru Asgar shi kuma ya zo ya mana taliki malam alkali yazo ya rufe taro da addu'a to prof ya ce ai mai uzuri ranar baya nan amma wannan matsayin nashi ya ba alkali haka alkali shine zai jabu Allah ya faka da alkhairi waɗannan su ne abinda ƙarin da za ni ranar asabar insha Allah da fatan yadda ƴan uwa suka bada haɗin kai su yi ƙoƙari su bada haɗin kai kuma in Allah ya yarda duk matakin da za mu ɗauka wajen magance matsaloli muna nan muna yi muna roƙon yadda Allah ya nuna mana yau Allah ya nuna mana har ƙarshe ba mu haɗu da wata tangarɗa ba akwai sanarwa guda biyu na farko akwai tambaya da muka yi kwantanta jiya duk zama akwai tambaya ɗaya da za mu bayar mu ba da amsa ajiya lakcar da malaminmu Ashaq Musa Sahibi ya gabatar akan hanyoyi mafi sauki na haddar alkur'ani
yayi ishara ga wani littafin ɗaya daga cikin malamanmu a wabil akhas ni malami na ne a kuma limamin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ash-shaykh abdul muhsin al-qasimi tsakani da Allah da wahala ka samu malami irin shi kowane dalibai su zama malamai har yanzu yana nan da makhufufa a cikin masallacin annabi har tsari ya bani nazo da shi kafan nan Allah ya sani ina nura sahabi ya sani nazo da littafai wanda ya bada tsarin duk wanda ya haddace waɗannan littafan in Allah ya yarda ko dai baka zama malami ba to ka fi karfin jahili na dauki kofi na kai ma malam Musa sahabi abun bai yi ba a can markas a nan lokacin ni kuma sai a hankali ina fata da abokan zama an kafa gane inda na dosa wasu suna ganin abubuwa dai gashi nan Allah ya gafarta mana gaba daya littafan nan buhu guda na zo da shi mutu da talibul ilmi akwai al-fasl at-tamhidi littafi ne guda daya kawai shimfida ne na hadda akwai al-mustawa al-awwal al-thani har ka kai al-mustawa al-rabi al-mustawa al-khamis kuma hadda cewa za kai a aqida ya dauko tun daga kafa har sama a hadisi ya dauko daga kafa har sama a lugha wa hakaza to malami ne marubuci idan Allah ta'ala ya tsawaita rayuwar mu kuma ya ba mu jaman maki za mu jamu da wannan tsarin kuma hadda certificate yake bayarwa daga nan za a iya shirye wannan karatun online shi yana Madina yana idara za a bada certificate za a baka kyauta abubuwa na alkhairi to amma mun zo mu yi ta neman dalibai mu yi ta neman dalibai lokacin wai kana kiran dalibi yana ganin kamar in yazo kamar ya taimake ka to amma yanzu alhamdulillah mutane sun fara gane hasken wasu yan uwa ma na ba su littafan akwai wanda ya samu mala na baka ko kai ma na baka ko kai ma na baka ko akwai wanda na ba su da yawa to insha Allah akwai tsare-tsaren Allah da za a fito da su to a cikin littafan Sheikh Abdul Muhsin Al-Qasimi ya wani tabi mai suna Khutuwat ila Sa'ada wato matakan da zaka bi ka tsira ko kuma ka hauti din mun tsira kai kyakkyawar rayuwa a ciki ya kawo afdalul tariqa li hifzi al-Qur'an mafi falala ko hanya mafi sauki na haddace al-Qur'ani to dan uwa kuma malamin mu malam Musa sahabi ya kawo kafi kuma dan uwa malam Musa jazallahu khair yayi mana fotokofin wasu bangarori daga ciki dan haka insha Allah waɗannan za mu ba malaman makarantu su ainihin rike kuma su yi fotokofi amma akwai littafin da malam ya yi ishara akan shi jiya arba'una hadisan fi ta'zimi al-Qur'ani al-Karim makani da Allah wannan littafin yana da kyau gaya ma'ana mafi yawancin dalibai haddar ake amma kun ba san darajar Qur'anin ba misali sai ka ga wani ya rike Qur'ani da hannun hagu ko kuma ka ga yaro da Qur'ani cikakke ya kwaba wando yana fufari a ba ku gani ga Qur'ani cikakke kuma ya kwaba wando yana fufari a kai to malaman ba ba su san mutuncin Qur'anin ba wasu balantana daliban so da yanzu mafi yawanci masu gantar da Qur'anin za a ga matasa ne da matan aure dattawan malamai sun yi karanci to gaskiya wannan littafin yana da kyau da hadisai ne 40 waɗanda suke nuna kima da darajar Al-Qur'ani malam Musa sahabi ya kawo shi a matsayin fotokofi amma saboda himma na dalibai wani har ya mai da shi littafi a ku fotokofi aka kawo shi ba daga jiya zuwa yau an mai da shi littafi kuma dan uwa malam Musa Isa ya kawo kofi 10 yace araba fi sabilillah so a ciki waɗanda aka
alkali ya ce ne a gani yace zai
a saurara a inda ya bani a waje ya bada a gaban wasu cikin masu yi magurin nan hidima nan take sun daga suna zara ido sai na raba musu tsakani da Allah wannan littafi abinda aka bugo shi akan naira 300 kaga ba magana riba ake yi ba ko tsantsar abinda aka kashe shi aka kawo to ni nayi alƙawarin Allah da ni kuma zan karanta da littafin insha Allah to amma ka'idar mu mu anan in muna karatu gaskiya ba ruwanmu da nefa ko ba gaskiya ba to kasancewar littafin yayi ar'a madadin mu sayar da shi a 300 za mu sayar da shi 500
saboda musayman da zamu karantar da littafin. Ina fata an gane. Amma wa illa asalin littafin a 100 ku yanzu. Da haka mu kuma zamu sayar da shi a 500. Yanzu an kawo copy. Zamu yi tambaya wanda yace zamu bashi kyauta. Akwai na siyarwa gobe a kawo 500. In Allah ya yarda ranan Alhamis mai zuwa to zamu karantar da littafin. Ma'ana zamu fara karantar da shi a kwanakin da muka sauke kuma shikenan sai mu ci gaba da karatu tuka da haka malam muna roƙon gobe a kawo na siyarwa amma a ji a sani ba za a siyar da shi 300 ba 500 hikimar 500 din na ambata saboda mai da za a siya wajen karantarwa tambayar da ke kwantai ga ta kamar haka mun ce zamu tambaya ne daga suratul a'la zuwa na tambayoyi ne guda uku amma daga nan dama na kada ba da amsa eh daga nan dama na kada su ba da amsa wannan tambayar da zan yi amma daga can haka suna da dama tambayar farko tana cewa daga suratu buha zuwa nas akwai wani harafi kwaya daya wanda Allah bai amfani da shi ba harafi ne kwaya daya shi bai zo gurin ba kwata kwata da haka malamai masu karantarwa su lura da wannan harafin na'am eh ba ku gani ba akwai wani harafi kwaya daya cikin hurufin hijaiya alifin ba'un ta'un zuwa yawo akwai wani harafi kwaya daya daga wadduha zuwa na ba an bace wannan harafin ba na malam za'u lalibodi daga wadduha zuwa na wani harafi shine ba'un kaci babu ba'un daga wadduha zuwa na tambaya ta gaba tana cewa yanzu wannan liljami ka kawo surori guda hudu daga amma a daga suratul a'la zuwa nas wadanda suke da ayoyi hudu sura hudu mai aya hudu na'am bayyan sun zai ba duk abinda ka faɗa da zama kana da zafi na'am kace ni ila fi kace idza ja to qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kace daya eh tabbat yada abi lahab bin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab fisla naran dhat lahab wa imra'atu wa hammalat al hatab fi jidi abl min masad kafani na'am na'am madam amma da kullu wallahu na'am iraja anasullahu alfath wa ra'aita an-nas yaqulu fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba sura da li ila fi quraish ila fi mahlati shijai wa sayf fa li'amdi rabb hadha albayt alladhi aqamahum min ju'in kuma idza ja'a baka ci ba bata ci da haka ka faɗi yanzu wannan tambaya ta zama bonus akwai surori guda uku wadanda suke da ayoyi uku sura uku mai aya uku to na'am bismillah ta yi tsaye sura uku mai aya uku inna a'tainakal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar daya wani yin tsari ne kuma wannan wannan kuskure ne wannan tambayar to shi to kada wani ya ƙara magana wal asri wannan aya uku gare ta illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr sura daya mai aya uku to dan agaji zabo daya na'am da fada daga nan kawai a saurara na'am sura uku mai aya uku a to mutum da ya ne zai ba da amfani
to mata kullashi mata kullashi na musa afar na bismillah sai eh wal asr baya inna bainakal kautsar biyu idza ja'a nusma al fath abar yawa za ta gudu wadanta yarrafi dan da kuce azgar abar ma baki malam musa afgaci to amma za ta baka ratu to hai ya ce ba zai zo karatu to baban kai koyar da kai to wadannan tambayoyi sai gobe insha Allah za mu kara sa sauran tambayoyi insha Allah abinda muka faɗa ne dai Allah ya ba mu ladawa da muka kusuri Allah ya gafarta mana eh karatu maza da mata ne lecture gobe ku bani tambaye ku karatu dai ku rubi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk